أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوسر رمو يكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا كسن شوى ترى لكم دا تجمعني سابا شرنا فتن رحمة شرن دا يكي باكو داما دوم ايكو دا تنبيو ينكو ودن دا اسك شافي اديني دا غيوة زوى غمالا دوم نسام مفتا كمانا يأيكو من دا اساب ونن تنبيو تجمعنا مشريني ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatuwarrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 20 ga watan Mayu na shekara ta 2023 kuma muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalim Oyan babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Sagira Sassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu. Akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abubuwa suna ta faruwa lokaci na ta ƙara gaba, ana ta ganin matsaloli iri-iri suna ta shigo wa al'umma ta ko'ina. Wanzuwar al'umma da ɗorewar ta shine samuwar mutanen kirki a cikin ta koyaushe. Tsayawa tare da mutanen kirki da ba su goyon baya da ƙarfafa su akan ayyukan alkhairi, akan da'a ga Allah subhanahu wata'ala da kira zuwa ga gaskiya, wannan shine yake sa kowace al'umma ta ci gaba da wanzuwa ta dore, ko da kuwa akwai barna a cikinta. Allah subhanahu wata'ala ya karike al'umma ya bata kariya idan ya zanto akwai mutanen kirki masu kokarin gyara, masu kokarin dora mutane akan gaskiya, masu goyon bayan gaskiya a koyaushe, masu fada da ƙarya, masu fada da zalunci, masu kiran mutane zuwa ga bautar Allah subhanahu wata'ala. Matukar akwai waɗannan da suke irin wannan gyara a cikin al'umma, to Allah baya halaka wannan al'umma, baya kawar da ita. Amma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun, yace baya taiwa ubangijinka ya halakar da wata alƙarya saboda zalunci alhalin mutanen ciki suna kokarin gyara. Idan har akwai waɗanda suke gyara, to Ubangiji subhanahu wata'ala zai bar wannan al'umma, Allah zai ceci wannan al'umma, Allah subhanahu wata'ala zai azurta wannan al'umma. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, da a ce ahlul qura mutanen gurani, mutanen garuruwa za su yi imani su yi takawa, to da mun bude musu albarkatai ta sama da ƙasa. Allah subhanahu wata'ala ya san cewa a kowace al'umma za a samu mutanen ƙwarai, za a samu ko mutanen banza. Allah ya san na ƙwarai din kuma ya san na banza. Allahu ya'lamu al-mufsid min al-muslih, Allah ce ya san mai barna, ya san kuma wanda yake gyara. Ubangiji ba zai taba daidaita waɗannan biyu ba, bazai taba daidaita kungiyar masu kokarin kawo gyara da ci gaba a cikin al'umma, masu kokarin yada alkhairi a cikin al'umma. Allah bazai daidaita su ba da waɗanda suke barna, suke yada barna, suke goyon bayan barna a cikin al'umma. Allah subhanahu wata'ala yana cewa afa naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar, yanzu ba sanya waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai kamar maƙarnata a bayan ƙasa, ko kuma sanya masu taƙawa kamar fajirai. Allah ba zai daidaita su ba, Allah ba zai mayar da waɗannan kamar waɗannan ba. La yastawil a'ma wal basir walladhina amanu wa amilus salihati walal musii qalilan ma tadhakkarun, Allah na cewa makaho da mai gani ba za su zamo daidai ba da waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai da wanda yake mai munanawa. Allah ce in kaɗan ne daga cikinku suke wazantuwa. To annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa innama turzuq inna Allah nasara Allah al-ummata bi da'afatihim bi du'aihim wa salatihim wa ikhlasihim, Allah subhanahu wa ta'ala yakan taimakawa al'umma ya bata nasara saboda masu raunin da suke cikin ta da addu'o'in su da sallolin su da kuma ikhlasin su. Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi al'umma ta goma shi saboda wannan. A lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bada labarin mutanen Makka yayin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je fatho Makka yaje ya kai wato musulunci ya karbi garin Makka, Allah subhanahu wa ta'ala bai umarce shi ko bai ba shi damar ya auka musu da yaki ba saboda musulmin da suke ciki, ɗan tsirarin musulmi masu imani masu gaskiya na ƙwarai da suke ciki, don gudun kada aka je yaki na ritsa da su har a samu wasu an karkashe su saboda karambata tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Allah ya ce humul ladhina kafaru wa sadduukum anil masjidil haram wal hadi ma'kufan an yablugha mahilla ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ويدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وبنجي كيشوا سوني وأنسك كافرتا سككما حنا كورو إساء مسلا تشيمي الفرما سكحنا هديا دبو بن هديا إساء ولين كنسو. Allah ya ce walaula rijalun mu'minuna, ba dan mazaje mu'minai ba da mata mu'minai, lam ta'lamuhum, wanda ba ku san da su ba, an tafa'uhum, gudun kada ku kashe su, ya zanto laifin su ya shafe ku ba tare da ilimi ba tare da kun sani ba. Allah ya ce to da ya ba ku damar auka musu kun yake su. Allah ya ce lau tazayyalu يدخل الله في رحمته من يشاء, dan Allah ya shigar da wanda ya ga dama cikin rahamarsa. Sai ce lau tazayyalu, da a ce sun ware, da a ce mu'minai da sun ware daga cikin kafirai ba sa haɗe da su, la azabna alladhina kafaru minhum azaban alima, da mun azabtar da waɗanda suka kafirta daga cikin su azaba mai raɗaɗi. Ibn Taymiyya alayhi rahmatullah yake cewa wannan ayar tana nuna cewa Ubangiji subhanahu wata'ala yakan rangwanta ma wata wani gari ko wasu al'umma saboda mutanen kirkin da suke cikin su, saboda na ƙwarai da suke cikin su. Wannan mutanen da suka yi saura a cikin su na ƙwarai wanda suke bautawa Allah, su za su sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya daga ma wannan al'umma da babarnata suke da yawa a cikin su kafa. Allah yana cewa qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fa sawfa yakunu lizama, kace babu abin da yasa ba ruwan Ubangiji da ku laula du'a'ukum, ba dan ibadar ku ba. Faqad kadzabtum, hakika kun ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallama, to da sannu azabar sakamakon wannan ƙaryatawa za ta zanto mai ɗorewa. Anan Ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya wa mushrikai da suka ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa Allah subhanahu wata'ala ba ruwan shi da su, kuma Ubangiji subhanahu wataala shirye yake koyaushe azabta su, ba dan masu ibada daga cikin wanda suke cikin su suna bautar Allah suna addu'a suna kiran Ubangiji, to shi yasa har koyaushe a cikin kowace al'umma ake son a samu waɗanda suke masu kira zuwa ga Allah, masu nusar da mutane zuwa ga gaskiya, masu goyon bayan gaskiya, masu tsayawa da ita, masu gwagwarmaya a kan kafata, su zanto akwai su, kuma ya zanto suna samun goyon bayan al'umma. To ko da akwai ɓata gari wanda dole ne a same su, kuma sautari yakan zama su suka fi yawa, to Allah yakan ragwanta ma wannan al'umma saboda waɗannan mutanen kirki da suke ciki. Shi yasa Allah ya ce ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, ya ku waɗanda suka yi imani kiyaye dokar Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya. Saboda ka zama da mutanen kirki, tsayawa tare da mutanen kirki, wannan yana taimakawa wajen Ubangiji subhanahu wata'ala ya sassauta ma wata al'umma. Muna ganin yadda al'ummu ko kasashe wato masu ɓarnar su suka fi yawa ko'ina, kowane rukuni ga zo rukunin masu mulki, to maɓarnatan su suka fi yawa, ka zo rukunin yan kasuwa mabarnatan su suka fi yawa, ka zo rukunin ma'aikata mabarnatan su suka fi yawa, in ka zo rukunin malamai mabarnatan su ma suna da yawa kuma ce su suka fi yawa. To sai ka ga cewa mabarnatan gata nan ta yi baje-baje ta cika ko'ina. To amma duk da haka idan ya zanto masu kira zuwa ga Allah, masu kokarin dawo da mutane kan gaskiya, masu kokarin dasawa mutane gaskiya a zukatansu, masu bautar Allah da ikhlasi da yidan Allah, matukar suna nan a cikin waɗannan al'umma, kuma sun samu goyon baya ba yaƙarsu ake ba, babu shakka sai kaga cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana yi wa wannan al'umma rangwame, yana samar mata da wani sauki, yana ba ta arziki, ba don kuma saboda waɗannan bayin Allah da suke ciki da duk abin da zai zo, to zai haɗa kowa da kowa ne. So Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa wannan al'umma rangwame. Shi ya sa a yadda yau rayuwarmu take gudana, al'amuranmu kullum suke ƙara taɓarɓarewa, kullum ana zaton wato wuta a maƙera ne sai a ganta a masaka, ana ƙoƙarin toshe wannan baraka sai ga wata ta ɓarke, kuma ana ƙoƙarin gyara nan sai ga can ya lalace. Kullum haka rayuwarmu take ta tafiya, kullum ana ta kiraye-kiraye da ife-ife a kan cewa ga wata halaka ta dirka ko ya kamata a tashi tsaye na a ga an kauce mata ko an hana ta aukuwa, amma kuma sai ka ga cewa kullum abubuwan ƙara taɓarɓarewa suke ƙara lalacewa suke. To irin wannan yanayi dole ne al'umma su tashi su yi wa kansu yamun laili, su tsaya tare da masu gaskiya, su goyi bayan masu gaskiya, su kyautata musu zato, su kyautata musu tunani, domin wannan su ne garkuwarsu. Ya tabbata yadda al'amura suke tafiya a ƙasashenmu, a garuruwanmu, cikin al'ummarmu, yadda ɓarna kullum take ta ƙara haɓaka, maɓarnata kuma kullum suke ƙara ƙaruwa, na tabbata ba don samuwar wasu bayin Allah a cikin al'umma ba, waɗanda ba sa bacci wajen addu'a, ba sa ƙasa a gwiwa wajen kawo gyara, wajen jawo hankalin mutane da karantar da su, da ilmantar da su, da yi musu wa'azi da nasiha, da ƙoƙarin kiran mutane zuwa ga Allah, zuwa ga addinin Allah. Na tabbata ba don waɗannan ba, to da wani labarin da ke ciki ba wannan ba. Saboda haka ‘yan’uwa, dole ne mu tsaya koyaushe mu riƙa kasancewa tare da masu gaskiya, koyaushe mu kasance tare da gaskiya, tare da masu gaskiya, tare da tsayawa da su, da taimaka musu, da goyon bayansu, da kuma ainihin samun albarkar addu’o’insu. Wannan shi ne zai samar da wazo ƙasa zaman lafiya, shi zai samar da ƙasa arziki mai ɗorewa, shi zai kwantar da duka wasu tarzoma da wani tarnaƙi da wani tashin hankali da ake fama da shi. Muna ganin gwamnatoci wannan ta zo wannan ta tafi, wannan ta zo wannan ta tafi, ta nan ta zo, kullum ana zaton cewa wacce ake kai ake ciki, wato ana shan wahala, ana zaton cewa wanda za su zo gaba su za su samu sauki, sai a dawo kuma ana cewa ina ma. Kullum haka ake a ƙasar nan, duk wata gwamnati in ta zo su tafi sai a daga ganin garama wadda ta wuce din. To wannan sunnar Ubangiji ce ga bayansa, ce la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun min, duk wani zamani in ya zo to mai biye masa sai ya fi sa sharri. Akan samu istisna'i wani lokaci to gaciya, a cikin irin haka a yi tsantuwa kuma a samu wani zamanin kuma ya zo a samu sararawa. To amma wannan yana komawa ne ga su mutane a kansu, idan suna son gyara to Ubangiji zai tsaya, Ubangiji zai gyara musu, zai kasance tare da su. Amma kuma idan ɓarna suke nufi to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kyale su da kansu. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. التي عند وتا مصيبة تساميكو وكاريكا تشيواتا إلا وانا مصيبة تساميكو التي كجايا مصو من عند أنفسكم وكجاوكم. saboda idan muka tsaya da niyyar mu gyara to sai ubangiji ya taimaka mana sai kaga cewa an samu gyara cikin sauki amma idan ba mu da wannan iradar ba ma son gyaran a karan kanmu to ubangiji sai ya kare mu da niyyar mu sai kaga cewa abubuwa kuma kullun suna ta ƙara ci baya kowa yana shan wahala saboda ya kamata mu yi tunanin abinda zai fushe mu a rayuwar mu ta duniya da ta lahira Allah dai subhanahu wataala yana tare da bayansa da kwarai kuma yana cikin basu kariya inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana bawa mu'minai kariya saboda dai gurgurdan imanin mu'mini gurgurdan tsayawarsa da gaskiya tsayawarsa da addinin Allah gurgurdan kariyar da zai samu wani ya samu kariya cikakkiya wani ya samu rabi wani ya samu fiye da rabi wani ya samu rabi wani kasa da haka gurgurdan yadda imanin mu da Allah yayi rauni gurgurdan yadda kariyar da zamu samu daga gare shi zai ci rauni Allah subhanahu wataala ya samu dace
to ni suma ne mana Allah ya saka alkhairi to tunda mu ta farko ayo ta zo daga wanda yake cewa malam menene hukuncin wato wata da tauraro da ake sanyawa kan masu mayar masallaci a yanzu
to ban san takamaimai tarihin daga wani lokaci ko wani karni abin ya fara ba amma dai sanin mu ne cewa akwai farkon al'amari babu wannan farkon musulunci daular farko daular al-khulafa'ur rashidun da daulolin da suka biyo baya daular bani umayya daular bani al-abbas duk wannan abubuwan ba a san su ba illa iyaka watakila a lokacin daular usmaniya da ke zato aka fara samun wannan lokacin da wasu suka yi la'akari da cewa coci-coci akan sa musu alamar cross to saboda wani gurin sai a kasa tantance wani masallaci ne ko na coci ce aka ce aka suka sa alamar cross da ke nuna coci to su kuma musulmi sai suka sa alamar wata wasu kuma har suka kara wata da tauraro amma dai duka a gurin musulmi su wannan alama ce kawai da take nuna nan masallaci ne ba wani wanda aka taɓa samu cewa ya sa alamar wata akan sumiya ko wata da tauraro kuma masu bauta a ciki suna jin cewa watan suke bauta ko tauraron suke bauta ba wani wanda yake kawo shi ba wanda zai zo ba cikin shiga masallaci ya tuno wai masallacin ne yana da shi ko baya da shi sabanin su masu sa cross wanda an san cewa cikin kana shiga cikin cocin ma duk cross din ne gashi nan mutum-mutumin sa ba a ciki saboda haka shi an san cewa wani abu ne na bauta a gurin su sabanin musulmi su wani abu ne da ya shafi alama dan su nuna cewa wannan abu namu ne mu musulmi ga kuma alamar mu da za a gane mu duk inda aka je kamar yadda aka samu red cross sai aka samu kuma red christian wato al-hilalul ahmar aka samu al-salibul ahmar red cross sai kuma aka samu al-hilalul ahmar red christian su kuma na musulmi sai suka mai da shi wata don a bambance tsakanin red cross da na musulmi wannan dai shi ne kawai na tabbata babu wani musulmi da yake da ƙudurin cewa wannan tauraro ko wannan wata da aka sa alama ce ta bauta babu shi ba wani wanda yake shiga masallaci abin ma yana zuwa masa rai daga cewa masallacin da akwai ko babu ba wannan ko kaɗan sabanin waɗancan su nasu da alamar abu ne na bauta kuma shi yake bautawa
to ne take camalan su ne wata akuya ta zo gidansu kuma take fita kamar wasa akuya ta ci gaba da zama sai suka fara cikiya makwabta amma kuma ba a game ita ba suka gaji da nema ba su samu ita ba sai suka kai ta gidan mai unguwa shi ma yasa aka bayar da ciki amma dai har yanzu har lokacin ba a samu mai ita ba so sai ne unguwar shi yasa aka dawo musu da wannan akuya yace idan an samu ita sa a zo gidansa a nema da take camalan har yanzu ba a samu ita ba kuma har akuya ma ta ci gaba da haihuwa sannan yanzu suke tambayar yanzu ya nasu ita kuma yayin da ta haifa shi ma ya halatta su ci wani abu daga ciki idan kuma bai halatta ba to malam ya za su yi da ita da yayin nata
to da ban su ƙananan dabbobi an yadda in ka gan su sun bace ka tsunta ba raƙuma ne aka ce ba a tsuntuwar raƙumi shi raƙumi yakan gane inda ya fito kuma yana tare da abincinsa da abin shansa saɓanin ƙaramar dabba kushi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya tsinta ya sanar yayi cikiyarta tsawon shekara guda in bai samu ba shikenan abin ce da Annabi yace fa inna ma hiya laka aw li akhika aw li dhayb rabanka ne ko raban dan uwanka ko raban kirke ce wato ko baka dauka ba wani dan uwanka ya gani zai tsinta in shi ba bai dauka ba wato kira kirke ce ne zai cinye ta a daji saboda zaka iya dauka zaka kun dauka kun yi cikiya a daidai iya lokacin da ake bukatar ai cikiya shine tsawon shekara daya ba a samu mai so shikenan ya zama halalin ka sai ka ci ga abin da ba ta haifa ko aka samu na yaya din naka ne saboda ka babu wani babu wata matsala na
to sai ke chamalan shin akwai laifi domin mutun ya dinka matarsa kaya masu tsada wadanda suka fi wanda ya dinka mahaifiyarsa
abinda yake kan miji shine ya ciyar da matarsa ya shayar da ita ya tufatar da ita ya bata wurin zama don tana cikin rashin lafiya ya samu mata da magani wannan haƙƙi ne akan sa ya yi mata mahaifiyarsa idan mahaifinsa yana da rai kuma haƙƙi ne wa mahaifiyarsa in mahaifinsa yana da rai in mahaifinsa ba ya da rai kuma ya zama shi yana da wadatar da zai ciyar da mahaifiyarsa ya shayar da ita ya masa sutura to ya zama wajibi a kansa ya yi mata wannan wato shi a asali ba a kansa take ba a kan mahaifinsa haƙƙinta yake na ciyarwa da shayarwa da tufafi sai idan babu mai to sannan take zuwa yake dawowa kansa in yana da wadatar da zai yi mata hakan in baya da wadata to sai kuma a koma wani bangare daban cikin asaba wanda zai kula da ita amma ita mace tun farko daban ya aure ta to haƙƙinta yana kansa kuma ba a ce aka yi duk abin da ya dinka wa matarsa sutura ba sai ya dinka wa mahaifiyarsa ya danganta kowace da yadda take galibi matarsa za ta zama watakila mai ƙananan shekaru ce za ta buƙaci kwalliya za ta buƙaci abin da zai mata gwargwadon yadda yanayinta yake waccan kuma dattijuwa ce tsohuwa ce ba wacce take wani kyale-kyale ba ne ko wani abin nan ba da dai sai ya yi mata wani abin kyale-kyale irin wanda ya mata sa ba wannan sharaɗin kada dai ya bar mahaifiyarsa cikin buƙatar sutura tana yawo cikin tsohuwar alhalin yana da iko kada ya wannan amma ba ce duk abin da ya dinka wa matarsa duk irin yadi ko abin nan a tamfa da zai saya mata mai tsada to sai ya saya mahaifiyarsa irin wannan mai tsada ko wacce ta fita ba wannan ba sharaɗi ba
da sai wannan shi kuma yake cewa tambayar sa ita ce akan daga wani shekaru ne ya kamata a daina kwana da yara a cikin daki guda
galibi abinda ake la'akari shine tamyiz wato yaro ya kai matsayin da zai iya bambance abubuwa zai iya gane abubuwa amma zai iya bada labarin su yaro ya kai wannan yanayi to yana da kyau da zanto an ware masa gurin wacce kuma a ware maza da mata kamar da sanar sarbici in sun kai shekara goma a ware su daga gurin kwana a ware musu gurin kwana kada ya zanto an hada maza da mata yan wadanda sun kai shekara goma a wuri guda suna kwana saboda haka ana duba tamyiz ne ana duba yadda yaro zai kai matakin da zai iya gane abubuwa in ya gani kuma zai iya zuwa ya ba da labari ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza ko da bai fahimci hakikanin abun ba amma dai zai iya ba da labarin abin da ya gani wannan baya da kyau a ce an cakwa musu tare ba wata larura ta talauci ta ba yadda za a yi ba wannan kuma al-darurat laha ahkamuha shi ita larura tana da hukunci ta daban ba daidai yake da idan babu ita ba
to wannan shi malai kusan haka ne yake cewa shin akwai haramci cikin kusantar iyali idan ya kasance akwai yara a ɗakin
duk shi ne da magana ɗaya ce in suna da tamyiz suna fahimtar abinda yake gudana tsakanin mutum da matarsa to baya halatta
to ne mai tambayar shi kuma yake cewa malam idan aka zubar da ciki kuma aka gane cewa kuskuren hakan aka yi nadama ganin rai ne aka kashe shin za a yi kafara
idan an zubar da cikin da ya riga an busa masa rai ya kai matakin da aka busa masa rai sai aka zubar da shi wannan akwai biya shi ne qurratu abd mutum zai bada zai iya ta baiwa ko bawa dan babu baiwa ko bawa sai a kiyasta kudin da zai sai baiwa ko bawa din ya fitar da shi ya ba da shi a matsayin diya na wannan ran da ya kashe amma babu magana kafara irin ta kisan kuskure da za a ce kafarar azumi 60 abin azumi wata biyu babu wannan zai dai a biya diyar abinda aka kashe din ya mutukar daidare amma in bai kai ga busa rai ba wanda an yi abinda bai kamata ba wasu ya yi ta istighfari yana tuba a koma ga Allah subhanahu wataala.
Tuni shi kuma mai tambayar yake cewa malam menene hukuncin wani abokin karatu ya yi wa abokinsa sani alhalin bai zo aji ba
wato ya sa masa hannu na farko dai kaga akwai ha'intar makaranta ha'intar malami da kuma wato taimakawa shi kansa abokin akan abinda zai cuce shi ba akan abinda zai amfane shi ba a farko ita makaranta ta kawo wannan tsari don a tantance daliban da suke na gaske masu son karatu wani abu ake so a yi na girmamawa a san suwa ya kamata a yi wa wani abu ake so a yi na ƙara matsayi a san suwa za a ƙara matsayi cikin daliban wanda ake cewa promotion so haka aka kawo shi wannan attendance cewa yana so in yaro ya zo a sa alamar ya zo kuma sannan a taimaka wa iyayensa da suke turo shi makaranta kaga idan babu alamar yana zuwa kaga za a sanar da su cewa yaron ku baya zuwa daga wannan alamar za a gane shi ma malami daga wannan alamar zai gane cewa ɗalibinsa kaza-kaza baya halarta darasi yadda zai jawo hankalinsa ko ya jawo hankalin iyayensa to idan mutum ya zo ya yi wa wani alama to duk waɗannan ba ya cuce su ya cuci makaranta ya cuci malami mai koyar da yaran ya cuci iyayen yaran ya cuci yaran shi kansa tunda yaran in ya san cewa in bai zo ba wani zai masa alama bai zo ba shikenan sai ya ce kai ma gobe in ba ka zo ba ni ma zan maka shikenan an samu wata hanya da za a cutar da juna to duk wannan abin yana karkashin yin wannan algush din shi yasa duk cewa ghashshana falaysa minna algush shine ka boye wani aibi ka a gane aibi ne abu ne mai aibi abu ne mai illa sai kai bi wata hanyar za ka boye illarsa kada wani ya gane to haka nan wanda zai yi ma wannan alamar cewa ya zo alhalin bai zo ba saboda haka wannan baya halatta
to sai wannan shi kuma yake cewa malam halin tafiya ne bai samu ya yi sallah ba har ya dawo gida mazauninsa shi yake cewa zai yi kasar ne a gidan ko cikawa zai yi tunda ya riga dawo.
Duk sallar ta samu mutum a halin tafiya kuma har lokacin ta ya fita yana halin tafiya bai iso gida ba har lokacin ta ya wuce ta zama masa ramuwa bai samu ya yi ta ba a halin tafiya ta zama ramuwa to in ya zo gida zai yi ta a matsayin ramuwa wato zai yi ta a matsayin kasaru inda ta same shi a kasaru kuma har ya zo gida kafin ya zo gida har lokacin ta ya fita to zai rama ta a matsayin kasaru amma idan ya dawo gida da lokacin ta bai fita ba ne ya taso a zahar ya zo gida karfe 3 yana garin tunda ba nashi ba ko a hanya a zahar ta yi amma bai tsaya ya yi a zahar ba sai da ya zo gida lokacin karfe 3 kaga da asar ba ta shiga ba sai ya tashi zai a zahar ka a 4 ne yana da a cikin lokacin ta daman an ba shi dama lokaci ne alwaqti ne muwassa an ba shi dama cewa ko ya farko ko ya tsake ko ya karshe saboda inda ya dawo cikin ta zaman gida zai yi ba ta abin nan ba kamar mutum ne yana zaman gida sai sallah ta wuce shi ko saboda mantuwa ko bacci ya zanto bai yi ta ba sai ya tafiya sai ya tuna ya tashi ba zai yi ta kasar ba zai yi ta zaman gida ko da kuwa a halin tafiya yake saboda ta zaman gidan ce ta zama masa bashi zai biya ta kamar yadda take.
To wani yake ce malam idan ɗan siyasa mai wakiltar musulmi da kirista ya gina masallaci ya halatta a ce ya gina wa kiristocin su ma coci.
Ya halatta ya gina musu? Shi musulmi an yadda ya yi ta'awun taimaka wa ɗan uwansa kan abin da yake mai kyau ne. Ya ce ta'awun wa alal birri wa taqwa. Taimaki ɗan uwanka ko ku taimaka wa junanku a kan abin da yake alkhairi ne da taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ku taimaki junanku a kan abin da yake saban Allah ne ko kesare iyakar Allah an sani cewa masallaci gina masallaci yana da abin mai kyau da musulunci ya yi umarni da shi biyutun azinallahu an turfa wa yuzkara fi hasmu gidaje ne da Allah ya yi umarni a daukaka su daukaka su shine gina su da kulawa da su shine daukaka masallaci wanda ya gina masallaci Allah shi zai gina wanda bai ce Allah zai gina masa gida aljanna man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna gina gurin da za a yi bauta ma wani ba Allah ba za a kira wani ba Allah ba taimaka ne akan saban Allah sai gina gurin da ya san cewa za a ce Allah uku ne ko Allah ɗayan uku ne ko Allah uba Allah da wanda duk zai yi wannan to ya taimaka akan abin da yake saban Allah ne wanda baya halatta mutum ya yi wannan to in ya zanto shugaba ne karkashin sa akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba yana kyautata wa musulmi akan abin da ya dace to sai kyautata wa wanda ba musulmi akan abin da ya dace ba akan abin da bai dace ba idan kuɗi suka nema ya ba su kuɗi wannan kuma daga nan su suka yi abin da suka yi da shi su suka ga dama suka je suka ɗau kuɗin suka yi ginin cocin su da shi wannan baya da laifi ya taimaka ma da waɗannan kuɗi su ma ba su kuɗi amma ba ba su ya ce ku je ku gina cocin ba ko kuma a ku nuna inda zan gina muku cocin ba duk wanda ya gina cocin yana musulmi ko da shugaba ne ba a ce shi shugaba ya yadda ya saba Allah ba saboda shugabancinsa shugabancinka a matsayin ka na musulmi baya halatta maka ka goyi bayan abin da yake saban Allah ne kuma ba da wani uzuri da zaka ba wa Allah ranar gobe kiyama kuma wannan abin da ka assasa zunubin sa zai ta binka kamar mutum ne ya gina masallaci ko ya gina rijiya ko ya gina wani abin alkhairi da zai dore kaga ladan sa zai ta binsa har ila masha Allah matukar abin da yana nan ana amfana da shi ladan ba zai wuce ba zai bushe ba to haka nan wanda zai gina wani abin saban Allah ko ya taimaka wajen gina shi to zanubin da ake dauka a wannan guri zai tabin sa ko yana da rai ko bayan ya mutu matukar abin nan yana nan sai ana bukana saban Allah a ciki to commission sa kuma zai yanke ba shi ma haka za a ci gaba da bashi kamasho to ko gina wuri kai ya zanto a gurin nan ana shaye shaye misali ko ana zinace zinace lalle ba karamin nauyi ka dora wa kanka ba ballanta na kuma ka gina gurin da za a rika shirka za a rika hada Allah da wani za a rika kira wa Allah da babban abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce al'abari ne mai girma laqad ji'tum shay'an idda ce ku ce Allah yana da da kun zo da babban al'amari kaburat kalimatan takhruju min afwahihi da ce kalmar da take fita daga bakinsu da cewa Allah yana da da ta yi girma in ya kuluna illa kadhiba kariya kawai suke fada da cewa dan adam yana zagi na kuma bai dace ya zage ni ba yana cewa ina da da ko na riki mata alhalin ya san cewa ba haka ba ne annabi ya kirawo Allah ya kirawo wannan zaginsa to ka gina guri da zaka zagin Allah safa da yamma babu shakka wannan ka dora wa kanka babban alhaki ba za ka cewa Allah adalci kai ba don babu adalci a cikin sawa Allah kishiya ba adalci bane anan shine babban mazalunci inna shirka la zulmun azim lace shirka babban zalunci ne kafirci babban zalunci ne wal kafiruna humu zalimun haka ba haka ce adalci kai ba adalci shine abin alkhairi kai abin alkhairi kai ba waɗannan abin alkhairi su ma kai musu abin alkhairi ka gina ma waɗannan tituna a inda suke su ma gina musu tituna inda suke ka sa gyara musu kasuwa su ma gyara musu kasuwa ka taimaka musu da ruwan sha su ma ka taimaka musu da ruwan sha ka ba mu waɗannan tsaro su ma ka ba su tsaro ka ba su kariya ka dace su wannan shine abin da ake kira adalci amma ba ka taimaka waɗannan sun bauta wa Allah waɗancan kuma ka taimaka musu sun saba wa Allah ba wannan ka ce adalci ne wannan ba shine adalci ba
to sai wannan shi kuma yake cewa malam duba da ayar suratul ahzab da take cewa a kira iyaye da sunan iyayensu yace ke da mutum ya dauko yaro a gidan marayu wani suna ya dace ya kira shi da shi
yara in an san iyayen sa ba duk maraya ne yake su dake kasa sanin iyayen sa wasu an san iyayen su sai dai kawai sun wayi gari babu iyayen yanzu da za su kula da su ana kiran su da iyayen su ko da marayu ne wanda aka tsunto su tsuntuwa wadanda ba a san waye ya haihu ban su ba waye abin za a musu suna in so sai a musu lakabi ba da fiye a masa lakabi tunda mu yanzu ma ba cika cewa dan wane ba suna bi kawai ake jera ce Muhammad Umar Muhammad Umar ba Muhammad dan Umar ba sai za a masa wani lakabi wanda dai zai iya bambance shi da wani a cikin mutane ba sai an ce wane ne ubansa ba dama abinda musulunci ya hana shine ka dinga na shi da uban wani wane ga ubansa amma ka kira shi da baban wani daban ko shi ya dangana kansa da baban wani shi ya kina shi baban shi aka haramta ba dan ka sa masa sunan da zai zama masa lakabi babu komai wannan
to sai wannan shi kuma yake ta mallan tambayar sai ta ce menene hukuncin kafar mace a musulunci shin tana kasancewa al'aura ne kuma sannan rufe ta dora ne a cikin sallah ko kuma lokacin fita daga gida yake cewa idan haka ne idan ta yi amfani da safa hakan zai wadatar
Allah ya ce wala yubina zinatahunna illa ma zahara minha kada mata su bayyana adan su sai wanda ya riga ya bayyana malamai suka ce wanda ya bayyana shine fuska da tafukan hannaye fuska da tafukan hannaye tafin kafa ana son mace ta saka sitirar da za ta rufe duka har kafafuwanta ko da za ta ja kasa Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha ta ce Rasulullah wace za ta iya sakin abinnan dinta Nabi ya ce ta sake shi shibran ɗani ɗaya sai Rasulullah zai ja kasa zai ja kazanta Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahiruhuma ba'da in ta ja nan gurin da yake da kazanta ta ce ja ce inda ba kazanta sai ya tsarkake wannan kazantar saboda ka abin da ya shafi kafa ana son mace ta sa sitirar da za ta rufe har kafarta za ta fita ta je unguwa amma hannu da fuska wannan ba wajibi ba ne sai idan ya zanto mace tana gudun fitina Allah ya ba ta tsari da kyau da idan ta gitta aka ganta da kyan nan to za a bi ta da kallo wani shaidanin ba zai iya kokarin ya ci zai mata magana ko ya tsokane ta to wannan sai ta saki sai ta saya niqabinta sai ta saya abin ko kuma ta ga dama kawai za ta sa niqabinta wannan babu komai amma ita kafa ana so a sa kayan da zai kai har kasa shine shi kuma shaidan da ya tashi sai ya ta yaki da wannan tunda umarni ne na Allah da manzansa sai ya zanto shaidan shi kuma daman akasin wannan yake so saba a saba wa Allah da manzo sai sa matan su ta dage abin da din su tun ana dagewa har kore aka zo guyuwa yanzu tsakiyar cinya yanzu kawai abin da ya rike gaba ɗaya ma a cire ayar namiji lokacin da namiji shi kuma zai take wannan sa ya sa kafa shi an sa shi sutura shi ta shi ne wanda ba dole ba amma shi sai tashin da ya rika takata kuma wai bai haka ba bai gari ita kuma aka ce ta riga dagewa ita kuma da aka ce ta saki sai shi dai ce ake kuma ki riga dage naki ta riga daga ta riga daga har aka zo rabin cinya wannan miniskin da ake sawa to kaga aikin shedan shi kullun aka san gobin da ubangiji yake so shi kuma shine zai wannan zai yi umarni saboda haka wace za ta rufe har kafafuwanta ko dai ta sa abin da zai abin da kuta sa safa kamar yadda ta ce alwayin da ya zanto babu abin da yake bayyana adanta kaba wace akan yi masa ado musamman a dacin akan samu dai shi wala yadribu nabi arjulihinna liyulama ma yukhina min zinatihim kada su riga buga kafafuwansu dan a gane adan da suka buye aka hana su yin wannan to wannan shine abin da ake bukata mace ta yi
to sai mai tambaya na gaba shi kuma yake tamalan menene gaskiyar labarin da ake cewa sai na Umar yayi hukunci kan wani da aka samu mata maza sai ya ce a kirga gashin kirjinsa idan ya kai guda bakwai to a bashi rabon gadon da namiji idan kuma ya kai guda takwas a bashi rabon gadon na ya mace
ba sai inda aka samu wannan ku gaskiya abin da sani duk malamai suna faɗa akan kwansa shine a duba a ga me yayi filin jayi a tare da shi alamomin da suke na ya mace ko alamomin da suke na ya namiji da me yake amfani a cikin halittar da Allah ya masa ta mace ko ta namiji da me yake fitsari misali wannan shine abin da aka ce a duba an gani a rinjayar da shi in kuma an samu matsala to a dan dakata har zuwa lokacin da matsalar za a warware ta amma ba inda da jin cewa a kirga gashin girjinsa guda bakwai ko guda takwas nan da alama irin da yi molan kadin nan ne amma sai a jingina shi zuwa ga wani
sai mai tambaya na gaba yake cewa shin malam cewa da ake annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki Faransa da Rome shin su ne dai kasashen Faransa da Italy ne yanzu
in aka ce Rome ana nufin Romawa sai muke cewa Turawa a wannan lokaci ba wai a kasashen su yaje yaki su ba kowa ya yaki da su ba sun ciwo garuruwan musulmi ne daular Romawa wancan lokaci ta ciwo kasashen abubuwan zance kasashen laraba ba musulmi ta ci kasashen laraba tun kafin zuwa musulunci wani kasar sham inda ake ciwo sham inda ake ciwo yanzu kasar Syria da Lebanon da Jordan da Palestine da gurin da ake ciwo Isra'ila a yanzu duka a wancan lokaci sunan shi sham yankin ana kiransa sham to kusan sun ciwo wasu garuruwa daga cikin waɗannan ƙasashe su suke mulkin su suke gudanar da mulki a gurin haka nan Farisa ba wai ana nufin Faransa ba ana nufin ƙasar Iran ƙasar Iran a yanzu ita ce Farisa a wancan lokaci su kuma mutanen ƙasar ce musu Al-Furs wato mutanen Farisa shine mutanen Iranawa su ma kuma sun ciwo wasu kasashe wasu garuruwa da larabawa a iraki da su suke shimfiɗa mulkin su ana za ka musulmi da suka zo suka yi yaƙi da su a gazotu mota inda aka kashe Ja'far ibn Abi Talib da Abdullahi ibn Rawaha da Zaid ibn Haritha a yaƙin mota ne tsakanin musulmi da rumawa fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yaƙin Tabuka ya tafi ne da niyyar yaƙe su amma ba wai can rudin aka tafi ba a kasar rumawa aka tafi ba wacce kasar rumawa gaba ya hidu kwata ta dawo Constantinia Constantinia ita ce Istanbul a yanzu sau da haka suna shigowa su cige garuruwan laraba da yaƙi to wani yaƙe-yaƙen da aka yi lokacin sayyidina Abubakar lokacin sayyidina Umar lokacin sayyidina Usman yaƙe-yaƙen da aka yi da su duka a iya yankin wannan kasashe ne sai kuma lokacin da aka fara fita har ana shiga kasashen yamma din kasashen turai har aka je Cyprus da sauransu amma ba wai ana nufin ita Roma da take cikin Italiya yanzu ba
to ne ke tamala shi ne yana aiki a wani wuri to sai wani ma'aikaci bai zo aiki ba na rana daya sai yake roƙon sa da ya taimaka ya tura sunan sa a matsayin wanda ya zo aikin shi kuma sai ya ce ba zai yi hakan ba ya yi haƙuri to zai tafi sai ya ba shi naira 1000 kyauta ya tafi kuma yake cewa shi sallarsa ma ya na wancan din da yake neman a taimaka masa din to shi kuma sai ya tura sunansa a haka cewar ya zo din shi ne ke tambaye malam yana da laifi abin da ya aikata
akan bai ya tura akan bai zo
akan bai zo ba
na farko in har ya fahimci cewa wani cin hanci ne ya so ya ba shi bai kamata ya karba ba musamman ba ya fahimci ba bukata ce ta sa ya ba shi ba ba wani da ya sa bai masa kyauta ba ya nemi wata bukata ce da bata dace a gurinsa ba bai yi masa ba sai ba shi 1000 a niyyar cewa to ga 1000 ka yi mun ka tura a matsayin nazo duk da bai furta masa haka ba amma dai wannan kyautar ta nuna haka bai kamata ya karba ba ya karba ya shi ba ya karba abin da bai halitta ba sannan kuma in ya ce zai tura sunansa a matsayin ya zo alhali ya san bai zo ba kaga biyu kenan ya yi ƙarya sannan kuma gashi ya karɓi cin hanci a kanta ya yi ƙarya da zaman kan take ko ba cin hanci sunanta ƙarya sannan kuma ya karɓi cin hanci a kan ƙarya in kuma ya zanto ya tura sunansa a kan gashi nan dai bai zo ba to sai zan laifin ɗaya ne shi ne ya karɓi kuɗin da bai halatta ya karɓa ba
to ne ke ce malam tambaye sai ta ce mutum ne cikin abokansa ake kawo masa maganganu kan aboki ko kuma abokansa sai ya zaɓi ya shiru ba tare da ya faɗa abokin nasu ko kuma abokan nasu abin da aka faɗa a kansu ba to malam hakan zai sa shi ya zama munafiki
to ban san wani irin shiru yayi ba ya karɓa maganganun da suka da ake kawo masa kuma ya yadda ko kuma a'a bai yadda ba kuma kuma bai nuna musu bai yadda ba tambayar sa ba ta bayyana me yake ciki ba in ana kawo masa sukan abokansa sun ce kaza a kansa ko sun yi masa kaza ya karba ya yadda to an masa annabi bacci shi ba kuma bai kamata ya gaskata da wuri ba ko dai in abu ne da zai iya cutar da shi yayi bincike din ya tabbatar da cewa abin nan haka yake kuma haka yake wurin ya kare kansa in kuma abu ne da ba tutar da shi zai yi ba kuma ya fahimci wanda yake kawo labarin ƙarya yake to ya kamata ya masa wa'azi bai kamata ya bude kundinsa yana sauraron sa ba ya bar shi ya tafi a haka dan wannan zai sa ya dore akan wannan dabi'ar kuma zai je ba wajen abokinsa shi ba ya kai labarinsa na ƙarya yadda ya kawo masa na abokinsa haka zai tafi wajen abokin nasa can ba ya kai masa irin wannan labari saboda bai kamata ya shiru ya kyale shi ba yana daga cikin abin da yake cutar da al'ummarmu shine yayin da ake ganin mutumin da yake yi ba daidai ba amma sai ya kyale shi a rufa masa asiri a yi shiru a yi gum kamar ba wani abu da yake yi a ci gaba da mu'amala da shi kyawar mu'amala kai ka ce ba shi da wani abu na laifi to wannan shi yake sa laifuka suke ta haɓaka suke ta ƙaruwa a cikin mu yayin da kaga mutum yana yi ba daidai bai kokari ka kama hannunsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaka wa dan uwanka sawa'un zalimi ne shi ko zalunta sa kai sai ce ya rasulullah mun san za mu iya taimaka masa in an zalunci to ya za mu taimake shi bayan shi ne azzalimi Annabi ya ce ka kama hannunsa ka hana shi zalunci to wannan shi ne taimakon ka hana wanda yake yi ba daidai ba yi ba daidai ba amma sai dai kaga an koma gefe ana ta kuskus an kuma san cewa wanda wannan ba daidai ke ba kamata a hana shi saboda haka ba daidai ba ne in har baka yadda ba kuma sannan ka kyale shi ya tafi a haka to kai ma da ya zo ya maka ƙarya zai je gura abokin naka kai shi ma ya je gidduba maka ƙarya ya gidduba ƙarya a kansa a kanka saboda haka wajibi ne zanto muna gyara kada mu riga barin abubuwa da ba daidai ba su ta gudana alhalin muna da ikon yadda za mu dakatar da su ba mu yi ba domin mun tashi abubuwa ya rinca bi kowa zai ji ba daɗi.
Wani ke ce malamin menene hukuncin sallar mutumin da ya manta da wata sunna a cikinta kuma ya zai gyara wannan sallar?
Sujudu sahwi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi kuma ya yi shi a wasu wurare da abubuwa da aka samu sahwi a cikin sallarsa. Akwai abin da yake barinsa rukuni ne, barin rukuni ba zai taɓa gyaruwa ta hanyar sujudu sahwi ba, dole sai an kawo wannan rukunin mutum ya manta abin da ya shafi abin da karatun fatiha misali ko ya manta sujjada ɗaya cikin sujjadodi biyu. To wannan sallah ba za ta gari ba sai an kawo wannan abin nan. Idan sunna ce, wasu daga cikin malamai suna bambancewa tsakanin sunna ta wajibi da sunna da ba ta wajibi ba, kamar Hanabila suka bambance tsakanin sunna wajiba da sunna ba wajiba ba. Sunna wajiba ce su ce to mutum wanda ya yi sahwi ya bar wata sunna ta wajibi to dole ne ya yi sujudu sahwi a kanta. In ya ki to sallar ta ɓaci. A gurin malikiya su suna cewa wanda ya bar sunna biyu abinda ya sama, mutum ya bar sunna biyu abinda ya sama to dole ya mata sunna uku to dole ya mata sujudu sahwi, in bai yi ba sallar ta ɓaci. Matuƙar bai yi sujudu sahwi ba sallar ta ɓaci. Kamar mutum a gurin malikiya mutum kamar mutum ya manta karatun sura akwai karanta surar ita kanta, akwai tsayuwa domin karatun surar, akwai bayyana karatun surar in bayyana ta ake ko sitirta ta in sitirta ta ake. To kaga waɗannan abunsu duk kowane sunna ce bicin gashin kanta. To in mutum ya bar wannan to wajibi ya yi sujudu sahwi, in bai yi ba to sallarsa ta ɓaci. Amma dai magana mafi inganci shi ne sunna idan mutum ya batta ya samu ya yi sujudu sahwi a lokacin da yake tana shi kenan, in bai yi sujudu sahwi ba ce sallar shi ba a cewa ta ɓaci sallar shi tana ba.
To sai wannan tambayar shi kuma yake cewa malam menene hukuncin hada kuɗin magada a waje ɗaya bayan an raba gadon, ma'ana mutum uku ne aka hada kuɗin soyo na gado waje guda aka ajiye a banki amma kowa an san abin da ya mallaka, shi yake tambayar shi hakan ya halatta sannan wannan kuɗin za a cire musu zakka?
Da ya riga an raba kowa an san ka san sa ya halatta mana ajima ajiya ce kawai wannan san guri kaza kawon kaza an ajiye kudin wane da wane na wane kaza ne na wane kaza ne na wane kaza ne wannan babu wani abu. Sannan zakka ba za a kalle su a dunkule ba a yi musu hukuncin kudin zakka daya, a kowanne za a duba nashi wanda nashi kasan sa ya kai afida masa zakka to iya shi kasan sa za ku dawo zakka wanda kasan sa bai kai zakka ba to babu magana zakka a cikin wannan kasan nashi ba a cewa tunda hada suke a account ɗaya to dole a fitar musu da zakka tunda in an haje su za su kai nisabi amma aka rarraba su kowa ba aka ce ga nashi to zai kai nisabi ba ba za a yi la'akari da wannan ba za a yi la'akari ne kawai da kowa nashi wanda nashi ya kai nisabi ya shekara a fitar masa zakka wanda nashi bai kai nisabi ba shikenan babu zakka a kansa
tuma lallai sakan alkhairi masu sauraron mu duka da wannan kaka a cikin shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin shirin namu na fitin rahma ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 adireshin email na fatirahma@yahoo.com da kuma shafin fatirahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalil OOYN babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar Baro da ke nan Kano wanda ake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sidiris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.